بنعمة الله وعلى آلهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأيت مكسابة أتي قبل كراتمنا حديثا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وندمك أتكم ون اللتافي نعمدة الأحكام من كلام خير الأنام وأن فضيلة الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجمائلي الحنبلي المقدسي يربط رحمه الله تعالى لتافن ديكون في حديثي أبي سازوب تالي لتفن فيكه كوكما أبواب نا واتو العلوم هو الدراسة الفقهية واتو عينهن درسة نفقه كما إذن بأمان تابا من كمل باب ديك بياني دنغني ده حكنش لآني ده كما حكنش يد ذا أتبت الدع يارو idan aka haife shi alaƙansa da iyayensa da abin da idan ya tsartu a cikin tunani na iyayen musamman uba ko waɗansu mutane dangane da ingancin alaƙan yaro da iyayensa ba za a saurare su ba sannan kuma mun yi magana dangane da abin da ya shafi hukuncin azalo da sauransu wa yau kuma za mu tashi a darasi na 77 a kitabur rida'i ko kitabur rada'i bi fathi ra'i aw bi kasri ra'i ko ai fataha ko ai kisra ko a ce kitabur rida'a aw kitabur rada'a saboda haka duk wanda aka faɗa daidai ne shine bangaren da yake bayani dangane da abin da ya shafi shayarwa kowa ya riga ya sani idan mace ta haifi ɗanta ita za ta shayar da shi wannan yaro na tsawon shekaru biyu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a saboda haka idan har ana son a shayar da yaro ya zamo an samu cikakkiyar shayarwa to shine haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku kun ga watanni 24 kenan duk yaron da ya wuce haka to ba mamaki yana da matsala kuma duk yaron da ya kai haka wannan ya samu gata shi yasa za ga wani katon yaro ne har gudu yake yi mu dai da haka muke gani kannen mu har gudu suke yi ba inda ba su shiga amma ana shayar da su yanzu kuma sai ga yaro yana rarrafe an yaye shi me ya kawo haka bari in tambayi kofin hannu to a ce yaro yana rarrafe an yaye shi ko watanni 18 kamar yadda suke faɗi wanda a da an kaga ɗan watanni 18 sai gan shi wani jibgege hakan nan ko nonon matan ne ya ɓaci saboda na da ya fi kyau na yanzu kuma akwai matsala saboda yawan magungunan da ake sha ko abubuwa waɗanda suke masu abin na abubuwan da ake yawan shaye-shayensu ko ake ci tunda hatta shinkafan yanzu da makaronin yanzu da taliyan yanzu balle ma indomie akwai waɗansu sinadarai waɗanda yake in sun yi yawa a jikin namiji ko mace suna iya lalata masa lamari ba shi yasa yake cewa maza kar su sha kafi zabuwa ba su bar yawancin kafi zabuwa saboda yana da illa to magin ma in ana yawan sawa akwai matsala haka dai Allah ya kyauta saboda haka abinda aka sani kenan. To sai dai idan mutum ya sake matarsa ta haihu kenan sai ya sake ta, ko ya sake ta sai ta haihu, to wa zai shayar da yaro? Ai Qur'ani ya riga yayi bayani alakan aure ita take tabbatar da wajibcin mace ta shayar da ɗanta. Amma an sake ta fa sai ta ajiye maka ɗanka ka shayar da shi, ka san yadda za ka yi da shi. In yayi ta tsala maka ihu bai karbi nonon wata ba, ka san yadda za ka yi da shi. Shi yasa a da idan mutum ya sake matarsa ta ajiye masa ɗa sai ya nemi wata matan ya biya ta ta shayar da yaro. Saboda haka in ta ce ba za ta shayar ba shikenan. Idan an kai shi wajen wata mata kuma ya ƙi karɓan nononta, to ka tabbatar in ya dawo wajen uwarsa bayan kuma ka sake ta, to za ka sha bil. In ba haka ba sai ta zo ta ajiye maka yaron ya wuni ko ya kwana, duk gidan ba ku isa ku yi bacci ba. Saboda haka dole ka haƙura da yawan abin da za ka bata. Sannan kuma mun yi bayanin cewa a zamanin jahiliya ko Larabawa suna da wata al'ada, idan aka haifa musu yaro ya dan yi wayo hakan nan sai a kai shi ƙauye a ƙarasa shayar da shi kuma ya tashi a ƙauye, sai ya kai wani munzali tukuna sannan sai ya dawo da shi cikin gari. Saboda ana son yaro ya koyi jaruntaka, ya rabu da lalaci, ya koyi jagoranci. Tunda yana yaro ƙarami ana iya sa shi yayi kiwon kaji ko na agwagi, har zuwa lokacin da za a sa shi yayi kiwon awakai ko tumakai ko shanu. Daga nan zai koyi shugabanci sannan sai ya dawo cikin gari. To kun ga tunda akwai maganar shayarwa, wata mata za ta shayar da wannan yaro kenan. Kamar yadda muka yi bayanin cewa idan mutum ya sake matarsa kuma akwai ɗa ta ce ba za ta shayar da ɗan ba, to za a nemi wata mata ta shayar. Wannan tsari shari'a ne. Sai dai kuma akwai wani abu da yake faruwa, mata in suka je gidan biki ko suka haɗu da ‘yan uwansu, wata mata ta shiga banɗaki ta ajiye ɗanta, ko ganganci irin na mata za ta iya ajiye ɗan ta fita ta tafi anguwa. Suna yin haka ko ba su yin haka? Mai yiwuwa an shirya da wata mota za su ɗauka daga ainihin ƙofar gabar za su tafi Yayu, daga nan zuwa garin Yayu kilomita nawa ne? Kilomita 20 ko 30? Ɗan tsakani haka ne ko? Ko za su tafi a ce hanyar Gadau din nan ko Gadau? Daga nan zuwa Gadau kilomita 20 ne ko? Ko 20 da wani abu ko 30? 40 ne ko? To kun san mata da ganganci, yaro yana bacci sai ta bar shi sai ta bi wata tawaga su kama hanya wai sun tafi anguwa ko sun tafi kasuwa ko sun tafi menene za ta gwada ma wata wani abu. To yaro ya tashi yana ta tsale ihu yana son ya sha nono, sai a samu wata tana shayarwa sai ta ba shi nono. To menene implication na wannan shayarwa? Akwai implication. Sannan duk yaron da aka kai shi ƙauye wata mata ta shayar da shi, akwai implication. Duk mutumin da ya sake matarsa aka samu wata mata aka biya ta ta shayar da yaro, akwai implication. Akwai abin da ya kamata a lura, don akwai wani hukunci yana iya sauyawa. Shi ne abin da za mu karanta. Shayarwar nan haka kawai ba zai tafi haka kawai ba. Akwai shari'a, akwai dokoki, to shi ne wannan babu. Hadisi na farko, hadisi na 347, an Ibni Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi binti Hamza la tahillu li يحرم من الرداء ما يحرم من النسب وهي بنت اخي من الرداء. وانا حديثي ان كرقوني دغ عبد الله بن عبا الله يكاره يدلسو وانده يكي دان بفن منزون الله ني sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abbas baban annabi ne kamar yadda yake Hamza bin Abdul Muttalib shi ma baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadannan baffanu na annabi sun yi imani da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi binti Hamza annabi yace dangane da diyar Hamza Hamza bin Abdul Muttalib kamar yadda muka yi bayani cewa yayi imani da annabi baffan annabi ne kuma yayi imani da annabi amma farkon al'amari kun san bai yi imani da manzo Allah ba a farkon annabci shi damuwansa ma kawai in ya fita yakan tafi farautansa ne wato farauta sana'arsa ce ita ce alqans suna kiransa alqans wato farauta irin wancan da suke farauta ko na tsuntsaye ko farauta na dabbobi wata rana ya dawo daga farauta sai wata mata tana tsegunta masa abin da ya faru da annabi tare da Abu Jahal Abu Jahal ne ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin dakin Kaaba magoya bayan annabi a lokacin ba su yi sayin wani abu ba za su iya ba abin da za su iya yi ya ci masa mutunci ashe ita matan tana gani ba ta ji daɗi ba saboda kun san wani lokaci wani abu zai faru kana gefe baka da iko amma dai ba za ka ji daɗi ba musamman ma manyan mutane abinda za su yi wa ƙananan mutane shi yasa yake son ka samu girma ka dinga taka zanzan kar ka wulakanta mutane in ka wulakanta mutane saboda matsayin da Allah ya baka wata ran za ka zama abin tausayi da kana abin tsoro sai ka dawo abin tausayi wanda wani ma in ya ganka sai ya zubar da hawaye saboda tsaban tausaya maka alhaliya shekarun baya kuma kai rikakken mungu ne duk wanda ya ganka ma sai ya ji gabansa ya faɗi kuma yana tsoron kar ka biyo ta kansa yanzu kuma kai ne hawaye yake bi ta kanka to shi yasa duniyan nan ba ta da tabbas wallahi ba ta da gwani ko ɗaya duk wanda ta daga shi kwaloluwa sai ta sake shi saboda in ka kai ƙarshen limit in ka ba inda za ka wuce kuma babu wanda duniya ta taɓa ɗaga shi ta kai shi sama ta ɗaya ko akwai babu ko annabawa ma da suka je sama ta ɗaya ta biyu har zuwa sama ta bakwai wannan iko ne na Allah bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa rafa'nahu makanan aliyya sana annabi an yi isra'i da shi an yi mi'raji da shi menene mi'raji shine urujuhu ila sama wa ila fawqa sab'i samawa anyway wannan kenan to don haka lokacin da Hamza bin Abdul Muttalib ya shigo sai wannan matan take tsegunta masa tace ka san abin da ya faru yace a'a sai kin bani labari ai yanzu dan uwanka aka cicci mutuncinsa a cikin dakin ka muna gani waye ce mutuncinsa sai Abu Jahal Abu Jahal kuma abin tsoro ne a cikin birnin Makka kowane gari yana samun ire-iren waɗannan mutane ko garin da yanzu ka zauna zaka ce wane da wane abin tsoro ne kafin su zamo ababen tausayi haka aka yi da haka yanzu ake ciki kuma gaba ma haka za a samu wasu ila yawmil qiyama yace to abinda Abu Jahal yayi kenan yace babu damuwa ta ba shi labari kun ga anan khabarul wahid ne mace guda ɗaya ita ta ba da labari kun san da karatun hadisi muke yi da za mu ringa warware wannan akwai khabarul wahid akwai khabarul wahida akwai bambanci tsakanin su fi ilmil hadis ko ilmil riwaya to wannan wani babi ne daban saboda haka ko gida bai je ba da kayayyakin farautansa da makamansa a hannu shi ne ya je ya bubbuga kofan Abu Jahal irin bugun kofa na ɓacin rai ka san bugun kofa na bacin rai da normal bugu da bambanci ina yake tambaya waye nace Hamza ne eh Hamza ne lafiya kuwa yace ba lafiya ba ina ya fito ya bude kofa saboda su suna yawan rufe kofofin su ko yanzu ka je Makka da Madina zaka samu kofofin su a rufe suke ko kasan Misra nan kofofin su a rufe suke da wada ma Sudan Sudan ina ganin haza ko da Sudan Najeriya da Chadi kusan da yene shi yasa kawai yake wangale kofa eh amma Misra ma in ka je dole sai ka kwankwasa tunda wani gidan ba gidaje ne irin namu ba mu ko ba domin barayi da fitinan yanzu ba kofar gida ma abu da za bar shi kwana eh ba abin da ya dame ka saboda haka ya bule kofa yana bule kofa Hamza cikin bacin rai yace yanzu dan dan uwa na abin da zaka masa kenan ce na masa kaza 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 kawai sai ya kwala masa baka abin da bai taba yin masa ba kuma kowanne daga cikin su shi ma kwaro ne don ga ran fada muku haka yadda za ku gane da Hausan yanzu eh wato kwaro da kwaro ne suka haɗu a'a to shi ne Abu Jahal ya razana yace ka zage shi wa ana aladini ina kan addinin sa je saboda haka da addini na da nasa duk ɗaya ne malamai suka ce a lokacin ne fa shiga musulunci ko bai shiga da la ilaha illallah ba dun ya ce atashtumuhu wa ana aladini abin da ya faɗa kenan yace to kar ka sake in kuwa ka sake za mu hadu shi ne Abu Jahal ya rufe kofa yace ko ka rufe kofa saboda ya riga ya dake shi da baka wanda suka taru kuma sun zo sun ce ayi hakuri bai kamata manya su yi faɗa ba eh amma dai kun ga ya duku shi ne fa ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ai shi yayi imani da addinin sa shi ne aka samu ɗaya daga cikin jaruma wanda suka taimaka a dalilin musuluncinsa sai ya kasance wasu fitinannu a cikin kafirai sun sassauta saboda abinda Hamza ya yi ma Abu Jahal har gidansa babban abu ne ba wanda ya sai takali Abu Jahal amma ya je har ya kwatsa masa baka saboda haka in ba a biya hankali ba yaki zai iya kaurewa a dalilin wannan kuma a the same shekara ba a daɗe ba Umar ɗan Khattab shi ma ya musulunta dama annabi yayi addu'a yace ya Allah izal islama bi ahabbil umrayn ilayka ya Allah ka daukaki musulunci da Umar din da yafi soyuwa zuwa gare ka Umar na farko shine Amr bin Hisham shine Abu Jahal eh Umar na biyu kuma shine Umar ibn al-Khattab sai addu'a ta fada akan Umar ibn al-Khattab maimakon ta fada akan wa Abu Jahal da ta fada kan Abu Jahal da shi ma ya musulunta wannan yasa waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina suka ai daga ainihin Makka zuwa Habasha suka dawo saboda sun ji Umar ya musulunta Hamza ya musulunta ko Hamza ya musulunta Umar ya musulunta saboda haka musulmi sun dan samu walwala amma da suka dawo su kuma manya suka sake mitin suka ce wallahi ba za su bar wannan ba dun za su fi karfin su a garin nan to anyway Hamza bin Abdul Muttalib babban annabi ne ga yadda ya musulunta to akwai yassa yassa kuma yarinya ce karama tunda Hamza an kashe shi a yakin Uhud radiyallahu anhu to lokacin da manzon Allah ya tafi umratul qada za mu samu hadisi na ƙarshe a wannan babi ita yarinyar ta biyo shi to lokacin da ta girma shine aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai auri yar Hamza ba annabi zai aure ta ko ba zai aure ta ba eh zai iya ko ba zai iya ba zai iya saboda me saboda yar babbansa ce saboda yar babbansa ce idan komai yana tafiya normal ai yar babba za ka aura ko auren dangi idan yayi kyau yana da dadi in bai yi kyau ba akwai bacin rai. Akwai bacin rai. Haka ne ku Alhaji Aminu? Ka taba yi kenan. To shi ne aka yi ta yi ma annabi. Amma waɗansu ruwayoyi wane ne ya ta yi ma annabi? Wanda ya ta yi ma annabi shi ne Ali bin Abi Talib. Ya yi ta yi ma annabi cewa ya auri ‘yar Hamza. Ya ce saboda tana da hankali, tana da natsuwa, kana ta aure a cikin Qurayshawa, ya kamata ka auri ‘yar dangi dab da ‘yar baffanka. Annabi ya auri ‘yar gwaggonsa. Amma a cikinsu ai babu ‘yar baffansa kai tsaye. Ina fata an gane. To shi ne suka ce ga ‘yar baffanka ka aura. Sai annabi ya ce la tahillu li. Ya ce ba ta halatta gare ni. Saboda me? Saboda shayarwa. Ya harumu minan rada'i ma ya harumu minan nasab. Abinda ba ku sani ba shi ne yana haramta daga shayarwa abinda yake haramta daga dangantaka. Wahiya bintu akhi minar rada'a. Ita ɗin ‘yar ɗan uwana ne ta wajen shayarwa. Saboda haka akwai dangantakan jini, wannan yana nan. Akwai dangantakan shayarwa, to nan aka samu matsala. Ta wajen dangantakan jini ba haramu ne aure ta ba. Amma ta wajen dangantakan shayarwa bayan kasancewansa baffana ne, to kuma ɗan uwana ne a wajen shayarwa. Saboda mace ɗaya ta shayar da mu. Tunda mace ɗaya ta shayar da su, kun ga matan nan ta zama mahaifiyarsu, su kuma sun zama ‘yan uwa. To wannan shi ne abin da ya kamata mu tattauna. Shi ne wannan babi. Duk yaron da aka shayar da shi, saboda haka ka sake matarka, uwar ta ki ta shayar da yaron. Sai ka ɗauki yaron ka kai wajen wata mata ta shayar da shi. To wannan mata ta zama uwarsa ta wajen shayarwa, haramun ne ya aure ta da ‘ya’yanta duka. Haka idan an ɗauki yaro an kai shi yaye ƙauye, ko an kai shi shayarwa ƙauye, kusan ana samun haka. Haka a gidan biki duk wanda ta ɗauki yaro ta shayar da shi shayarwa mai yawa, to nan ma kun ga za a samu wannan haramci. Shi yasa waɗansu suke ba da shawari suke ce a rinƙa rubutawa. A rinƙa rubutawa, don ba rubuta ba akwai matsala. Kamata yi a rinƙa rubutawa, in ba rubuta ba za a samu matsala. Ko a rinƙa kiyayewa. Idan wata mata ta shayar da wani yaro, to kamata ya fitar da shi fili. Saboda kar daga baya zo yana neman matar. Tunda ya halatta ka auri wanda ta haife ka. Yanzu kana iya samun wata mata haka shekaranta 65. Kai kuma shekaranka 35. Mai shekara 65 ba ta haifi yaro mai shekara 35 ba. Kar ma mu kai can da nisa. A samu mai shekara 30 ko 35, ai mai shekara 40 da abin nan, in 30 ne mai shekara 45, inda ya ƙauye ta tashi. ‘Yan matan ƙauye su an fi aurar da su da wuri, na birni kuma sukan kwana biyu, sai ga mace kaman doya, amma duk da haka ba ya auren ta ba, amma in ka ga kwatankwacinta ‘yar ƙauye, sai ka samu tana da ‘ya’ya nawa. ‘Ya’yan da yawa, ya samu ‘ya’yan da yawa, shi ne bambanci. Saboda haka mutum ya auri matan da ta girme shi ba haramun ba ne, saboda matar annabi ta farko ta girme shi. Wasu sun ce ta ba shi shekara 20, wasu sun ce 25, wasu sun ce shekara 15, shekarun da ta ba da annabi. Kuma waɗansu matan za a gansu da shekarunsu, amma ‘yan kyakkyawa suke. Ga shekaru amma ‘yan ƙyaƙyau suke. Na ga wani dattijo ya yi dariya, hala ya yi dacen irin wannan kenan. Hala ya yi dacen irin wannan. To kaga za ta iya zuwa ta zo ta ce za ta auri saurayi. Tun da so so ne. To wannan akwai wani cap ne. Wata mai yiwa ma haihuwanta bai ƙare ba kamar yadda Nana Khadija. Kusan duk ‘ya’yan annabi ta ta haifa masa in banda Ibrahim, wanda yake mai Mariya Al-Kiptiyya, radiyallahu anhuma. To amma kaga sauran matan a yi ta haifa masa, kuma ana samun wata ita kuma ta gama haihuwa, sai ta auri wanda ta haife shi. sai dai kawai saboda soyayya. Tunda akwai mawadda, in akwai mawadda babu damuwa. Amma dai wasu malamai wato kun san akwai thinkers masu tunani haka. Shin a cikin aure kauna ita ce babban wato main purpose na aure ko kuma samun hayayyafa? Mafiya yawan mutane samun hayayyafa ne domin matan ta haihu da kai, amma ba lalle ne ta haihu ba in Allah bai kaddara ba. To amma matan da bata haihu ba kuma sai a sake ta? Wani lokaci za ga matan ma da bata haihu ba a gidan ita an fi sauraron magananta. Wani lokaci kuma akan mata haka ne domin saboda a daga mata kafa, saboda ita bata taba haihuwa ba, sauran matan sun haihu. Saboda duk matan da aka aure ta aka shekara goma ko nawa ne bata haihu ba, aka auro waɗansu a bayanta suka haihu, to wulakanta ta za su yi, ba miji ya tsaya ba. Sai ya yi tsayuwan daka. To shi yasa ni nake goyon bayan ai support waɗanda suke riƙe wannan mata ta farko wanda bata taɓa haihuwa ba, kuma ba za su taɓa yadda a ci mutuncinta ba. Don ko waɗanda ko wanda ta haihu ne inda za ta ci mutuncin wannan za su iya sake ta, kuma abin da ya kamata kenan. Wannan shi ne zai rage mata hawan jini da cututtuka iri daban-daban tunda kaddara ce. To amma menene ya maintaining ɗinta har ta zauna a gidan? Wannan ƙauna. Shi ya sa masu tunani suke ta abin nan saɓaninsu a gefe. To don haka matan da ta shayar da wani ko ta shayar da jinjiri, to akwai haramci a tsakaninsu. Da yake hadisan duk suna kama da juna, ina gani yana da kyau mu karanta hadisai da yawa sai mu fitar da matsaloli. Mun ji dai hadisi na farko. To sai hadisin na Aisha. Ana Aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna radaata tuharrimu ma يحرم من الولادة. حديثنا دريوك الأربعين تقر حديثنا أنا عائشة إلى جتك ما تم من الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن النبي أوريت سنا بدورو أبا بذورا با إتتنا أنا عائشة الله شكاري داريتا. قال تتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي فلا كيد إن رداءة للي شاير وا تحرم تنا حرم تما يحرم من الولادة. أبين ديك حرم تا دقا هيخوا أبو أن دسكي حرم تا دقا هيخوا سنا ديوا يزي دم تن أن هاي فيشي أتكين دوريا نفر قولي أولي أوس حرام مني هكني تو دي أولم أوتا أبا كشانا واسابا mahaifiyarka sai ka ce matana, haka ne ta hanyar wasa ko? Ta hanyar wasa wannan babu matsala, amma aure tsakaninku ai haramun ne. Haka wa in alat ko da ya yi nisa. To idan aka zo mahaifiyarka haramun ne ka aure ta, to sai tana da ‘yan uwa mata, ƙannenta ko yayunta, halal ne ka aure su? Amma kana iya auren ‘ya’yayensu, kamar yadda kake iya auren jikokinsu. Don kusan wani lokaci ana samu, sai ka samu ba ‘yar ummanka ba ne, jikar ummanka ne ko jikar ainihin kawunka ne ko jikar gwaggonka ko kuma jikar baffanka. Ya halatta ka aure ta ko bai halatta ba? Ya halatta saboda me? Haramun ne ka auri ummanka, haramun ne ka auri gwaggonka. Gwaggonka da mahaifinka ai ta wajen wilada ne. tana sama da mahaifinka ko tana ƙasa, waɗanda suke sama da mahaifinka ko ƙasa. Abinda na manta ban ambata anan ba shine uwa ɗaya, uba ɗaya, ko uba ɗaya, ko uwa ɗaya. Yana da kyau mu rike wannan, duk da kasancewa an kawo shi mutum zai rude gaba ɗaya, haramun ne. To ƴan safa, ƴaƴan waɗannan da muka ambata, halal ne? To jikoki fa, ko tattaba kunne, haramun ne ko halal ne? Kafa wuri ƴarka fa kenan, ko jikanka? Kun gani haka ne? Kun ga ta wani waje kaman ƴarka ce ko jikanka? Misali, kai ne kake da yayu mata, kake da ƙanne mata, ai kaga haramun ne ka aure su saboda haihuwa ko? Sai suka haifi ƴaƴaye waɗanda suke mata, ya halatta ka aure su? Bai halatta ba. To jikokinsu fa, nan ma bai halatta ba. To kana da yayu maza, kana da ƙanne maza, suka auri waɗansu matan daga wani wuri daban, mutum ya je gaisho ya ɗauko mata, iyayenka ne ya je gashuwa ba nan a zare ba, ya ɗauko mata kuma ta haihu, bayan ta haihu yarinya ta girma, ya halatta ka aure ta? Ya halatta. Ya halatta ko bai halatta ba? Ai, wato ku saurara, dama ina son in dagula wasu ne, ke sa Alhaji Aminu yayanka marigayi yana da ƴaƴa mata, ya halatta ka wuri ɗaya daga cikinsu? Ok, saboda su iyayensu mata a nan azare ne aka aure su? Ai da gangan ne kwanan, saboda kun zo lokaci haka a makaranta, idan za a yi tambayoyi, za a yi tambaya, in ka karanta abu sai ka yi tunani, sai ka bi wani waje haka. In ka ɗauko booklet kana karantawa, sai ga duk sun zuba, duk sun bi ta nan sun zuba. To in ka ga zuban ya yi yawa, ka ce kai waɗannan ba su gane ba, su ruɗe. Kuma ya cancanta su ruɗe, saboda duk wanda ya bar gidansa, gidan iyayensa, ya zo ya zauna a makaranta wata uku, sai ka ga idonsa ya faɗa, ko ba a jaraba sai bayan wata uku. To mutumin da idonsa ya faɗa, yaushe zai karatu har ya fahimci wani lungun da ka shiga? Haka kawai za ka tura su haka shi kenan su je, saboda akwai yunwa, kuma saboda karatun da yake ana ɗan turo masa wani abu, shi ya sa gidansu ma da yunwa. Yadda idonsa ya faɗa, in ka je ka ga idon ubansa ma haka ya faɗa. Allah kyauta. Ok, to muna magana kan alwilada, saboda haka idan mutum yana da yayu mazansu da matansu, ko ƙanne mazansu da matansu, ƴaƴayensu haramun ne mutum ya aura. Sannan kuma jikokinsu ma haka, domin ƴaƴayensu tamkar ƴaƴayensa ne, jikokinsu tamkar jikokinsa ne. Amma ta ɓangaren kawunaye, baffanaye, gwaggwanaye da ummomi su ne ya tendo, ta ɓangarorinsu su kuma wato matansu haramun ne ka aura, amma ƴaƴansu mata ya halatta, jikokinsu ma ya halatta, tattaɓa kunnensu ma ya halatta. A irin wannan ne sai ka ga mutum sai a ce ai ƙanwansa yake aure, ai ƴarsa yake aure, ai jikansa yake aure. In ka duba za ka ga ƴarsa ta wajen ko baffanunsa ne ko gwaggwanayensa ne, ina fata an gane, wanda inda a layinsa ne, ainihin layin mahaifinsa ne bai isa ba. amma da yake a cikin furugu ne ana iya samun haka. Yanzu akwai ƴaƴayen da za a same su an haife su kafin a haife ka, ƴaƴayenka ne amma an haife su kafin a haife ka na ƴan uwanka, haka ne ko? To fa ƙarshen ba kai sa'a ba, ba da ƴaƴayensu ma za ka tashi ba, da jikokinsu za ka tashi, to sai ka ga wata a ciki kana so. To in dai furugu ne wannan babu matsala. Yau amma kuma ta wajen shayarwa, ya ku yan uwa, akwai inda yake haramun ne, akwai inda yake halal ne. Misali, ni da Malam Aminu sai wata mata ta shayar da mu, da matan ta shayar da mu, na farko ita wannan mata haramun ne mu aure ta, haka ne? ƴaƴayenta haramun ne mu aure su, haka ma jikokinta. Wa inna zalna, saboda already dangantaka ta riga ta shiga tsakaninmu da wannan mata. Dadin dadawa, mijinta da yake aurenta muka sha nononta tana gidansa, banda mijin da ta yi kafin nan, banda mijin da za ta yi bayan wannan. Wannan kuma wata matsala ce, kar mu shiga ruɗu da yawa. Mijinta sai kasance yana da ƴaƴa mata, amma kuma ba nata ba, na kishiyoyinta. To zance mafi inganci ƴaƴa mata na mijinta, amma na kishiyoyinta, su ma haramun ne ma aure su. Domin saboda me? Saboda nonon ya fito ne a dalilinsa, shi ma uba ne. Shi ma uba ne, ina fata an gane. To amma kuma uban sai ya kasance yana da ɗan uwa, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, ɗan uwan kuma yana da mata, yana da ƴaƴa mata, da ni da kai haramun ne mu auri ƴaƴa mata waccan ko kuma halal ne? Haramun ne ko halal? Saboda me? To ya za mu yi da hadisin Ahu Abil Qubay da za mu karanta shi nan gaba, Afla Abul Ja'ar. Saboda ɗan uwan mijin matan da ta shayar da yaro, shi ma bafansa ne. In yana da ƴaƴa mata zai aure su? Ya halatta, ai kamar yadda muka yi a can. Na ga kun tsorata ne da yawa. ƴaƴan bafanka haramun ne ka aure su? Ba haramun ba ne. Amma kuma da zai kasance wanda ya shayar da mu kuma sai yana da ƙanwa wanda take budurwa ce, uwa ɗaya uba ɗaya, ya halatta mu aure ta? Ba za mu aure ta ba, amma ƴaƴanta za mu iya aura. To sai dai kuma da ni da kai da Usman, da ni da kai da Usman iyayenmu ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya, sai aka ɗauke ni, ni da kai sai aka kai mu yayu. Akwai ƴan yayuwa nan? Yayun ya kama bakina ne. Tunda an ce asalin garin nan kenan. To daman sai da aka zauna a yayu, aka kamo hanya aka zauna aka yaye. Sai da aka taso daga zaki, daga zaki aka taso. Na'am. Da ni da shi sai aka kai mu shayarwa, aka je aka shayar da mu, bayan an shayar da mu shikenan. Ita wannan matan da ta shayar da mu tana da ƴaƴanta, kwatsam sai ɗan uwanmu shakiki Usman sai ya ga wata daga cikin ƴaƴan wanda ta shayar da mu, sai ya zakalkale ya ce sai ya aura. Ya halatta ya aura ko bai halatta ba? Ya halatta. Me yasa? Shi ba zai mana kara ba. to kun ga yadda bambanci yake kenan. Saboda akwai bambanci. Akwai bambanci. Ba ma yatta ba, wani abin mamaki, ita uwar da ta shahid da mu din. Yau! To yi ne bayani, Allah ce baki. Na'am, to wannan kenan. Wa anha qalat, har ila yau daga nana Aisha Allah shi kara yadda da ita tace, inna aflaha akha abil quwayr, lalle akwai afla dan uwan abul quwayr, ista'zana alayya ba'da ma unzila al hijab, ya nemi izini ya shigo wajena bayan an saukar da ayoyin hijabi. Abinda suke nufi shine, kusan farko farkon musulunci mata ba sa sanya hijabi yadda suka ga dama suke fita, kamar yadda waɗansunmu suka tashi suka samu a ƙauyuka mata ba sa sanya hijabi. Kawai babban mace ce yanzu za ta fita sai ta ɗauki gele sai ta yafa. Ko da yake sukan samu gele lefe-lefe wanda shi ne yanzu ‘yan matan yanzu suke so su dawo da shi. Lefe-lefe sai su yafa su tafi anguwa a lokacin. Duk matan da ka ganta ta rufe kai haka, to alaman tana da aure ne. Kuma kaurin galen da suke rufe kansu da shi bai kai wannan abin nan ba, ƙwarai da gaske bai kai wannan rawani ba. Amma ‘yan mata budurwa da menene haka kowa yake gantalinsa. To a farkon musulunci ma Allah tabaraka wa ta’ala bai sanya musu dokan hijabi ba. Saboda haka da matan aure da wanda ba na aure ba babu wani bambanci. Kuma kowa ya ga dama zai iya shiga gidan kowa a kowane lokaci. Sai dai babban abu shine a lokacin babu iskanci. Ƙwarai da gaske babu iskanci. To sai ya kasance Sayyidina Umar kawai yana zaune sai ya ga gidan Annabi an maishe shi kaman kasuwa. Kowa ya shiga ya fita, kowa ya shiga ya fita. Ya ce, ya Rasulallahi, gaskiya ni ina ganin gidanka bai kamata a samu wannan abin nan ba. Ba kowa ya kamata ya shiga ba, da mutumin kirki, da mutumin banza. Duk yadda kake ganin mutane hakan na, akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. Shi ne Allah Ta'ala ya saukar da ayan hijabi. Sai aka ce, ba matan Annabi ba, duk matan muminai da ‘ya’yayensu. To ga tsarin hijabi, sawa’un idan za su fita, sawa’un idan za a shiga gidan, ga tsare-tsare. To bayanan suna da yawa. To sai aka sanya wannan doka. Kuma a wancan lokaci mata ma idan ba cika yin bayan gida a cikin gida ba, da rana maza sai su je jeji su biya bukata, da daddare kuma na mata ne. Na mata ne. Saboda haka babu wanda zai je bayan gari hakan nan ba cikinsa ya ɓaci ba. Kuma suna haka shekara da shekaru ba taɓa samun matsala ba. Mace za ta fito ta je jeji ta gama ba hayanta ta dawo. Daga baya ne aka fara tunanin a yi tono a cikin gida. Shi ne aka hana mata fita. Amma aka ce maza shi kenan. Kuma har yanzu ka ga dama an kama zuka je jeji ka yi, amma kar ka je gonan wani. Ka samu jejin Allah ko wani labi haka. Kuma banda yi a kan hanya ƙwarai, saboda in ka je kana yi a gonan wani zai iya tuhumanka. To tun da aka saukar da wannan ayin hijabi, sai ya kasance akwai wani ana kiransa afla. Afla ɗin nan ɗan uwa ne na mutumin da matarsa ta shayar da nana Aisha radiyallahu anha. An gane maganan? Matarsa ita ta shayar da nana Aisha. Kun ga kenan shi mijin shi ne yana matsayin baban nana Aisha ta wajen shayarwa, haka ne? To ɗan uwansa yana matsayin me? Baffanta kenan. To amma a lokacin ba su fahimci hukuncin gaba ɗaya ba. to shi yasa wannan mutumin da yazo shi yana gadaran cewa yar dan uwansa ta wajen shayarwa tana gidan annabi shi ma kawai sai yazo gadan gadan ku lura yasa in ka samu matsayi ba kowane mutum ne ka ganshi baka sanshi ba ka wulakanta shi wallahi in ka samu matsayi ba irin mutanen da ba za ka gani ba kuma a lokacin ake kalan dangi to kai in za ka yi abu ka yi domin Allah sai Allah ya baka lada ku duba fa ku gani dan uwan mijin wanda ya shayar da nana Aisha ne shine yazo yana neman izini ita kuma tace ba za ta bashi izini ba sai ta tambayi annabi annabi yana shigowa sai tace ga dan uwan mijin matan da ta shayar da ni tace ai babanki ne sai tace ta ina ai mace ce ma ta shayar da ni ba ma maganar mijinta ake yi ba eh mace ce fa ta kayar da ni ba namiji ne ya kayar da ni ba sai annabi ya ce eh haka ne mace ce ta shayar da ke amma ta shayar da ke da ruwan wa da ruwan mijin shi kuma mijin tunda wancan dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya daga ruwa ɗaya suka fito saboda haka ki ba shi damuwa ya shigo to shi yasa na kwatanta mana a yanzu in kana da matsayi sai ka ji ana kalan ga wani dan wane ne uwar gida eh ya zo yadda za a yi sai ka kira uwar gidan ka ce Allah eh akwai wane wane eh wane wane ita ma akwai inda ba za ta iya fahimtar abin nan ba to in neman taimako ne ko wani agaji abin da za ka iya bai takara karya ba kai kawai ka nemi Allah ya baka lada da baka kai ba da ba za a zo ba duk da kasancewa mutanen duniya in kana da shi za su taru idan baka da shi za su watse amma kar ka damu da wannan ba abin da zai dame ka in dai ka yi abu domin Allah eh to kun ga wannan hadisi ya tabbatar da cewa wancan baffanta ne ta wajen me ta wajen shayarwa shine annabi ya ce a ba shi dama saboda haka tace ba za ta bashi izini ba wallahi la azanu lahu tace wallahi ba zan bashi izini ba hatta ta'dina annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta na nemi izinin annabi fa inna aka abil qaisi laysa huwa arda'ani tace ai dan uwansa ma ba shi ya shayar da ni ba abul qaisi ma ai ba shi ya shayar da ni ba walakin sai dai arda'atni imra'atu abil qais matar abul qais ita ta shayar da ni saboda haka abul qais shine za a ce babana فدخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تتي النبي يشغو وقلت يا رسول الله نتي يا من زن الله ان رجل ليس هو ارداني ني فا با نمجي ني شاهد ني با ولكن ان امراته ما تصتي ما تشاهد ني با اينهن واتو ميجن كما ايت ميجن ما بتا دوكي شي وني اي ده وني متسي با فقال اذا له sai annabi ya ce ki masa izini fa innahu ammuk ya ce baffanki ne tunda annabi ya tabbatar baffanta ne to dan uwansa kuma mijin matan da ta shayar da ita fa babanta ne ya ce taribat yaminuki hannunki wato ya dunguri kasa suna faɗin wannan magana ba wai mummunan addu'a ba ne kamar kana taɗi ne da abokinka ni dai na san a da a ƙauye ana abin nan sai ya ce hancinka ya tunkuɗi kasa hancin kai tun kudi kasa ba wai kana masa mummunan addu'a ne hancin sai tun kudi kasa ba kusan ire-iren waɗannan hausan kusan duk an basu an dawo mu ba turancin ba mu ba larabcin ba eh sai kame-kame to ko cikin larabci akwai kalmomin da annabi ya amfani da su laraba haka suke amfani da su taribat yaminuk taribat yadaka aka ce ka auri mace mai addini sai hannunka ya murkusu a cikin turbaya ba wai addu'a ce yake maka cewa za ka ci riba yasa in an zo fassaran fahimta ake ce za ka ci riba amma asalin fassara shi ne hannunka ya shiga cikin turbaya ya yi dumu-dumu to su da larabci suna faɗin haka amma ba mummunan addu'a suke nufi ba kala urwa ibn zubair menene matsayinsa da abin nan tsakaninsa da nana aisha tun daga abin da ya ce فذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرداءة ما يحرم من النسب أروى بن الزبير ما هي علاقة سدنان عائشة دانتني دانتني كوكان انت تينا منكر انت يوشن منكر انت حديث ما هي فيسا أسماء منكر انت حديث أسماء أسماء بنت أبي بكر أروى بن الزبير عبد الله بن الزبير أي زبير بن الأوام زبير بن الأوام شين يا هاي في أروى ما تصدق ما يتجي أسماء بنت أبي بكر أروى أنا أدري قد كم فكها نبي المدينة سبودا الله كان سدنا نا عائشة كسن دوخ حديثا تكمن يقاشي توجه علاقة سبودا أن يروتني شي كويو شينا يشغا saboda haka sai yaje ya zauna kawai yana ji tana ta bashi bayani tana ta bashi bayani yana daukawa yasa in kana da yar uwa malama to advantage din da zaka samu kenan eh haka ma in kana da dan uwa malami yawa ba ka je can gefe kana gadara ai professor wani dan uwan mu ne amma kai kuma professor ma baka samu ba ila hada wala hada sai kaga akwai matsala na shine Urwa bin Zubair yace fa bizalika kanat Aisha taqulu da wannan ne nana Aisha take cewa harimu minar radaa ko haramta ta wajen kayarwa ma yahrumu minan nasab abinda yake haramta ta wajen dangantaka wa fi lafdin awani lafazi ista'zana alayya afla tace akwai baffa na ta wajen kayarwa sunansa afla abul ja ya nemi izini zai shigo wajena falam azallahu amma ban ba shi izini ba faqala gudan bakin baffansa yace a tahajjabina minni wai kina sanya katanga ne tsakaninki da ni eh wa ana ammuki alhali ni baffanki ne ni bazan aure ki ba saboda matan dan uwa na ta shayar da ke bazan aure ki ba ni baffanki ne ke ata ci ko san ana iya samun dattawan da za su yi abin nan ko me rangwadin mace yace bazan aure ki ba ke ata ci eh bazan aure ki ba wani ma sai ya dage haka babu dangantaka amma sai ce ai mun zauna da ubanki zaman bazan aure ki ba ba ita ce sa asaba wato matan ubanta ne kwarai da gaske duk da kasancewa ba hana kana shekara 65 ko kana shekara 70 ka aure ya shekara 30 ba ka aure budurwa ba kaga masu shekara 70 din nan da za su tashi da kyar su yi ruku'u da kyar su yi sujada da kyar a ba sai kun yi dariya ba ai in ya aure yar shekara 30 eh za ta mai kar masa da wannan duk gajiyar nan tunda yar shekara 30 ta ga dama ta aure dan shekara 70 ta ga dama sai ta sake tsallon kwalo kuma zai tsallon kwalo kai kana ina ina liman ne Allah ya kyauta tunda ai kaga ba haramun bane yanzu idan kuna abokantaka da mutum ta kuddakud sai Allah ya masa rasuwa sai ya sabu durwa tace sai kai kuma kai ne abokin guba ka san akwai dai nauyi akwai nauyi ainu inda kamata yi ka dauki position din uba amma musulunci bai haranta maka ba na'am saboda haka yace ni baffanki ne baya da za a yi aure ki fa qultu kaifa zalik sai tace ta yaya qala arda'atki imra'atu akhi bi labani akhi matan dan uwana ne ta shayar da ke da nonon dan uwana tunda da bai aure ta ba da ba samu wannan nonon ba قالت سيتة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتم بيأ النبي فقال صدق أفلا تتي ببن كنن يأي غزكيا أبن لي فلا إذني له تربتي همين كباشي إذني ما دل كباشي إذني يشبه باب دعمر ونن كينا تو سيدي قمقا وني وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإني رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرداء فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكنا فإن الرضاءة من المجاعة وأنا الرواية مكما دغل هل إلى يود قنانا عائشة تتي النبي يشوف وجهنا سيقون متو da girmansa yana zaune shirin yace yake Aisha waye wannan kuma sai tace ai wannan dan uwana ne ta wajen shayarwa yace kai Aisha tunda ba an ba ta fatawa wancan ba yace kai Aisha yace ku ringa dubawa tuwaye yan uwanku ta wajen shayarwa shayarwan nan fa da ake yi sai in akwai yunwa in babu yunwa to shayarwar nan baya haifar da haramci to yana da kyau mu yi bayani akan wannan da na so na yi bayani tuntuni yaron da ba a yaye shi ba yana buƙatar nono idan aka shayar da shi shine yake haramci shi ma akwai ruwayan da aka ce ma annabi wani da wani sun yi aure wata mata ta ce ta shayar da ainihin ta shayar da su ta shayar da su sau ɗaya sai annabi ya ce ku lura sha sau ɗaya ko tsotsa ɗaya ko biyu fa baya haramtawa ku gane wannan to it means me yake nufi me annabi yake nufi sai an samu kaman guda uku shine sai an samu ainihin almaja'a ina fata an gane saboda haka yaro karamin da ba a yaye shi ba lokacin da yake buƙatar nono aka ba shi nono idan yana ƙoshe wata kawai ta ɗauki nono sai ta ba shi wannan mukirme ne banza ne ba shi ake nufi ba sai in yana buƙata kuma abin da aka ce shine sai ya sha na farko ya sake sai ya sake kuka uwarsa ba ta dawo ba aka sake shayar da shi ya sake sai ya sake kuka uwarsa ba ta dawo ba aka sake shayar da shi kun ga an yi guda nawa guda uku lafiyayyu amma in ɗaya ne ko biyu to ya sha banza kuma babu haramci ina fata an gane haka da matan da ta yi karambani shi ba ya bukata ta cusa masa shi ma ba ya haramci wanda ya ɗan gina masa jiki shi ne to a nan yana da kyau mu kawo munasaba kamar da ana Aisha ta yi bayanin cewa da akwai aya da ta sauka wanda ake karanta ta ashuru rada'atin yuharrimna sai shayarwa goma kun ga goma yana da yawa kuma goma akwai shakuwa amma daga baya sai aka mayar da shi biyar ta ce har annabi ya bar duniya shayarwan nan biyar ne duk da kasancewa ayan an soke tilawanta shine malamai wasu malamai suna ganin hukuncinta yana nan wasu kuma suka ce an soke tilawanta an soke hukuncinta to already a tsakanin malamai akwai sabani wasu suna cewa shayarwan da yake sama da biyu kaga daga uku kenan wasu suna cewa sai ya kai biyar saboda wannan hadisi na nana Aisha radiyallahu anha sannan ta wajen almaja'a akwai hadisin da ya tabbatar da cewa shayarwan da ya tsuro da nama kuma ya karfafa kashinsa to kaga wannan sai idan ya sha da yawa kenan ina fata an fahimta to abinda zai dan kawo mana rudani anan shine akwai Salim maula Abi Huzaifa babban yaro ne ya girma ya girma girgir kaman wannan sai ya kasance wato matar gidansu daman matan gidan da mijinta da mijinta shine yanta bawa ne wannan aka yanta shi misali to gashi kuma yayi kato yana shiga ko ina sai wanda ya yanta shi ya ga to gashi ya girma ya zama kato ai ya kamata ya ringa dan taka zanzan ko san wani lokaci haka ne lokacin da yaro shi ya tashi abinda ya saba kawai zai ba ruwansa musamman yadda da muka yi yaranta ɗakuna labule ne kawai mutum zai zo ya bude labule kawai ya shiga ko yaushe ba abinda ya dame shi za a ga ƙato ƙato ne ba amma kaman bai da hankali to akwai inda zai shiga ba za a ji daɗi ba ai ko Anas ɗan Malik bari in ambata muku wani yaranta da samartaka ko Anas dan Malik ba gidan Annabi ya tashi ba to shi ya saba ba inda ba ya shiga har kan gadon matan Annabi ya kan zauna to amma kuma girma yake yi ranan sai Annabi ya amarya shi kuma duk inda Annabi ya sa kafa shi ma sai ya sa kafa aka shiga ɗakin amarya ya shiga aka fito ya fito aka shiga nan shi ma ya bi Annabi yana bin Annabi to ya zan gidansa ne ai tunda ya riga an ba da shi wa Annabi to manzo Allah yana so ya masa burki domin ya gane eh da haka yake karantar da abin nan shikenan da Annabi zai dawo ɗakin amarya yana tafiya sai ya ji yana bin sa yana sauri da ya shiga Annabi yana shiga ɗakin sa ya sake labule sai Anas ya gane sai ya tus tunda aka sake labule ya koma kenan amma da Annabin ya daga labulen shi sai ya zo ya wuce ma kaman kai ne ya ce da yaro kuna tafiya kuka je ka bude kofa ka daga labule in kana tafiya da yaro wa yake fara shiga ai yaro ne zai fara shiga zai abin nan to sai ya maza maza tunda labule ne ya daga labule ya shiga sai ya sake labule sai Anas ya tus sai ya gane cewa Annabi ya masa iyaka wato an ce kai yaro koma ina fata an gane to in kana da yaro a gidanka daman gradually haka sai ka biya hankali amma ba haka ba sai ga kattin samari za su iya kaiwa karfe 12 a gidanka ko karfe 1 suna hira da 'yan uwansu kuma hakan akwai matsala musamman ba wata bakuwa ta zo to in ka basu eh za su ta hira wata bakuwa ta zo to kaga ya kamata ka sa iyaka in ma za su yi haɗin su da rana ka bar su su abin nan amma da daddare ka sanya musu iyaka musamman waɗanda suke baligai daga ce duk wanda ya makarar bai ɗauki tuwansa ba ƙarfe 9 ƙarfe 9 wi amma kun san uwa da tausayi in ta ga dama sai ta bashi ta baya ta wani waje amma dai ba yi don ka ban ka riga ka sa musu doka to hakan ya kamata eh ya sa musu iyaka na'am shine Annabi yace ku duba shine bayanin wannan to don haka muna maganan Salim to da yazo sai matan ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Salim tun yana yaro tun kafin yayi wayo muna tare da shi mijina ya yanta shi ba inda ba ya shiga mijina kuma abin ya fara damunsa sai Annabi ya ce to ki shayar da shi mana ta ce kaifa ya zan shayar da shi ya zama kato ya ce ki shayar da shi zai shiga wata magana daban shine malamai suke cewa na farko wannan kususiya ne ga Salim domin ta je ta tatse nononta ta ba shi ya sha saboda a samu wannan haramci saboda haka idan gida ƙato yana shiga matan ta haihu ana son a mayar da shi ya zama haramun tsakaninsu shikenan yaro yana shan nono shi ma sai a ba shi ya kurɓa kaga dai akwai abin nan dai ina ji yanzu kai ba harafin aka baka abin nan zaka sha ai ina jin amai zaka yi ai amai zaka yi haka ne to amma dai a musulunci yanzu da wata mata tana shayarwa Malam Zaharuddin ta zo ta tatse nonon ta kofi ɗaya ta baka ka sha eh to shikenan wannan mata ta zama jatumarka ta zama ba za ka aure 'ya'yanta ba ba za ka aure ayanta ba kwarai da gaske to wannan hukunci ya ɗan kawo ɗan kace na ce a tsakanin malamai saboda me saboda duk hadisan suna da inganci shi yasa aka ce in har akwai bukatan haka don ana samun wasu masu lalura wanda yaro ba ɗansu ba ne yana shiga ko ina to uwar ta ba shi nononta ya sha in ya sha ita matan ta bashi nonon ta ya sha shi kenan babu aure tsakani ko ba zai aure 'ya'yan ba shi ma ya zama kaman da sai dai babu gado. Babu gado, don akwai maganan gado, maganan kisasi, maganan wajen ba da shaida, wajen tuhuma da waɗansu ahkam ukra ba za su shafi wannan ba. Hadisinmu, ina ganin ba zai yi mu karanta wannan hadisi ba. Amma dai wannan hadisi, wa anha radiyallahu anha qalat lana Aisha, Allah shi ƙara yadda da ita, ta ce da kala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi ya shigo wajena, wa indi rajulun a wajena akwai wani mutum. Fa kala ya Aisha man haza, ya ce yake Aisha wane ne wannan? Qultu na ce akhi min radha, dan uwana ne ta wajen shayarwa. Tunda ba ka ce duk wanda aka shayar ba ai babu maganan aure? Eh, fa kala ya ce ya Aisha, ke Aisha, unzurna man ikhwanukunna, ku rinka duba ku rinka la'akari suwa yan uwanku. Fa innama rada'atu min almaja'a, abin sani shayar wanda aka yi lokacin da yaro yake da yunwa ba a yaye shi ba yake da bukata, to shine yake harantawa. Amma in babu wannan almaja'a ba ya harantawa, to shine sai na kawo mana misali da wancan hadisi, shi ma hadisi ne na Nana Aisha. Ita tana ganin, Nana Aisha tana da fahimtar idan kato ana son ya shiga cikin mata, matan su shayar da shi. Amma sauran matan annabi suka ce su ba za su yi wannan ba, suka ce wannan hadisi a bar shi a haka yadda yake. Saboda haka akwai tattaunawa tsakanin malamai. Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.